Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro assalamu alaikum. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada ta yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara,
Safinatu Sada Sodangi
tare da Maryam Bashir Bugaji.
Masu sauraro, yau Alhamis 13 ga watan Afrilun shekarar 2017, za mu yi magana ne akan cutar sankara ko kuma daji ko cutar kansa a Turanci, wacce ke kan gaba a cututtuka masu yawan haddasa mace-mace a duniya, inda yanzu ta yi kamari a kasashe musamman masu tasowa.
Hukumar lafiya ta duniya ta ce wannan cuta tana kashe akalla mutane kusan miliyan 8 a duk shekara. Kuma ta gagarin likitoci da sauran masana harkokin lafiya a duniya, inda suke faɗakarwa game da muhimmancin gudanar da bincike domin gano cutar tun da wuri don iya magance ta.
Masana sun ce akwai abubuwa da dama da muka yi watsi da su waɗanda ka iya taka rawa wajen kaucewa kamuwa da cutar kansa.
Normal abubuwan da muke ci kaman su dinya, amiya, goriba, data, yano, taura da sauransu, wanda yawa-yawan waɗannan abubuwa ne wanda kaman kawai ana cin su ne a karkara.
Amsoshin tambara da muka muku a shafin Facebook da Twitter na nan tafi.
Sai kuma tattaunawa da wani kwararre a fannin kimiyyar hada magungunan zamani wanda yake bincike akan magungunan wannan cuta ta sankara.
Amma kafin nan bari mu ji wannan sakon. A shafinmu na Facebook da Twitter wadai sakon da ya muka soke amma dai bari mu je ga sakonnin Facebook.
Haka
Facebook da Twitter mun tambaye ku, shin me kuka sani game da sankara ko daji ko kuma kansa a Turance, wacce take saurin kama maza?
To, sakon farko daga shafin Facebook Nura Sani Rijau radiologist yace salam yau da gobe. A matsayina na dalibi mai karatun kiwon lafiya a bangaren abin da ya shafi cutar kansa, to anan zan iya cewa shi dai ciwon kansa ciwo ne dake gaggauta neman rayuwar dan adam cikin lokaci gangani, sannan yana matukar ramar da mutum. A wani lokaci kuma mutum yakan koma babba, wato kibar tasa ta wuce kima. Sannan abubuwan da ke kawo ciwon dai sun hada da shan taba, wato sigari, sannan akwai gado, ma'ana ana gadonta, sannan kuma yawan shakar hayaki iri-iri na kamfani, wato carbon monoxide a Turance. Waɗannan abubuwa suna matukar kawo cutar kansa. To, daga ƙarshe ina son inda hali don Allah ku tattauna da ni a cikin shirinku na yau da gobe. Nagode. To, sai mu ce aiwai inda rai da rabo, ai Mallam Sani Rijau, wata rana kila zaka ji mun haɗe mun tattauna da kai din. Allah ya ba mu lafiya.
Amin. Sai Aminu dan Kaduna Amanawa yace tabbas cutar kansa cuta ce da take matukar illa ga lafiyar waɗanda suka tsinci kansu a cikin yanayin cutar. Da fatar yau da gobe za ku wayar mana da kai kan hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar.
To, sai kuma Sa'idu na Inna Rahmawa yace salam yau da gobe. Hakika wannan cuta ta kansa mai saurin kama maza, wato a gaskiya wannan cutar annoba ce daga dukkan da namiji sai dai sanin hakikaninta sai likitocin gaske da fatan Allah ya ba wa kowa lafiya amin
sai Rashid Makaveli Badamasi yace ni dai sunanta nake ji amma ba ni da masaniya akan ta kuma ina so a gaya min dalilin da yasa tafi kama maza ba mata ba amma duk akasari na fi jin ta wajen mata
sai kuma Yahuza Abubakar Gora yace yau da gobe ikon Allah sai in har kun fadi mun ji saboda nau'o'in cutar suna da yawan gaske fatan mu dai Allah ya kawo mana karshen ta a duniya baki daya
sai Muhammad Sulagarin Rijiya yace tabi jam da farko dai muna roƙon Allah ya raba mu da cutar kansa sannan game da tambayar da kuka yi na cewa ko akwai abin da muka sani game da cutar kansa to gaskiya ni kam sai dai in ba ku aron kunnuwa na da basirata domin sauraron abin da likitoci masana kiwon lafiya za su gaya mana da fatan Allah ya ƙara wa gidan VOA albarka amin
To muna godiya sai kuma Idris M Idris da Maturu yace yau da gobe sallama a gare ku hakika cutar sankara ko kuma daji cuta ce da muka samu labarin ta tun daga kan kaka da kakanni kuma cutar ta jima tana lashe rayukan al'umma musamman ma maza har ila yau ita dai cutar daji kakanninmu suna gaya mana cewa ba ta son maganin asibiti ko kuma allura to amma yanzu alhamdulillah wannan cuta an samu magungunan ta har ma da allurar ta a zamanance ya Allah ka kare mu da cutar sankara wato daji amin an dai samu magungunan rage raɗaɗin ta koko safinatu tunda ai yanzu ana tafafuta kai inda za a magance ta ne
kwarai kwarai sai Sufyanu Gumel Zangon Daura yace cutar sankara ko daji akasari akan samu wannan cuta ta hanyar kurji ko raunin da babu kulawa ciwon da ake yaba masa magungunan gargajiya tannan cutar sankara ta fi shiga bil adama
to sai kuma Isa Lawal Girgir yace yau da gobe cutar kansa ko kuma jeji wani nau'in cuta ce da take kama maza da mata wanda kawo yanzu likitoci ba su gano abin da ke sa cutar ba da ma maganinta mafi yawan mutane ma kan ce cutar daji ko kansa isko kai ke kawo shi
sai Edward Mallo yace assalamu yau da gobe ba wata cikakkiyar masaniyar da nake da ita game da cutar sankara amma yadda nake ji cuta ce mai lankuma rayukan mutane da dama ina fatan Allah ya kawo mana saukin ta amin
Aminu Yusuf Kari yace assalamu alaikum yau da gobe alal hakika mun jima muna jin sunan wannan cuta ta sankara ko kuma kansa tana kama mutane kuma cuta ce mai illa sosai wacce kusan tafi kanjamau zafi duba da yadda take illata mutum har ma take raba shi da wani bangare na jikinsa da fatan masana harkar lafiya za su fito su wayar da kan jama'a akan yadda za su kare kansu da zarar sun ji alamar wannan cuta a wani bangare na jikinsu
Sai Safiya Ismail tace salamu yau da gobe cutar kansa ba maza kawai tafi saurin kamawa ba domin kuwa na san matan da suka yi fama da matsalancin ciwon mama kuma likitoci suka tabbatar da cewa daji ne Allah ka raba bawa da wahala amin
Sai Saidu Sabo Auyo yace yau da gobe ni ba masanin harkokin lafiya bane amma ita wannan cuta ta kansa cuta ce wadda ke saurin hallaka dan adam daga karshe ina jiran masana harkar lafiya da su wayar mana da kai akan wannan cuta
sai Umar Adamu Katagum yace sallan masu gabatar da shirin yau da gobe ni ina ga sankara ko daji wata cuta ce wadda take illa ga mata inda galibi ta kan fito musu a mama wannan shine sankara amma fa ana wasanin ban san naku ba ku tashi lafiya
to sai kuma Ciroma mai turare dumjiya a jamhuriyar Niger yace salamu yau da gobe ikon Allah a kullum idan naji kumbullo da wani maudu'i da ya shafi fannin lafiya wallahi sai hankalina ya tashi domin waɗannan cututtukan da kuke magana akai su ne manya-manyan masu yi mana illa a karkara saboda rashin ilimi akan su da kuma karancin likitoci masu magance wannan cuta tun kafin ta yi karfi a jikin dan adam Allah ubangiji ya kare mu da karewarsa amin
idan muka koma shafin mu na Twitter @bajo gahaladu yace kansa na nufin wasu halittu ne ke tsurowa mahallin da ba nasu ba suke kawo sauran halittu cikas wanda kuma suke iya jawo asarar rai
to sai kuma @bafara bulan yaki yace @voa hausa gaskiya yau da gobe cutar kansa tana illatar da dan adam idan har ba su yi saurin daukar mata mataki ba wani sa'in ma ta kan maida mutum kurma
sai @mb da mara yola wani yace tabbas nafi zurfin masaniya akan cutar daji da kin jini yi mata allura ma assalam
kin san wasu suna cewa ba a maka allura in ta kama ka saboda wasu suna cewa iska ce sai kuma sakon namu na karshe a shafin Twitter @muhuda yace ai wannan cuta kamata yayi a ƙara wayarwa da mutane kai akan illar ta to muna godiya da fatan za a cigaba da aika mana da sakonni
kuma
ai dukan su ba su sai wannan
da yawa gaskiya ba su san me ake magana kai tsaye ba
eh
suna tunanin kila cancer da ta shafi mata
sun fa ganin shi kamar a mata
eh amma wannan cutan dai sunan shi sankarar karkashin
mafitsarar
maza ko prostate cancer da turanci wanda kuma yana kama maza a Najeriya kashi 40 cikin 100 na da shi ma ba su ma san shi ba
haka
wanda aka ce kuma kaman maza da suka kai shekara 50 an fi ganin su da
yiwuwar
cewa kamuwa da cutar wanda suka kai shekara 50 bakake mu bakake da kuma gado kaman wurin uba ko da ko dan uwa
haka eh sannan kuma akwai alamu wanda yake iya nunawa misali wurin wahala in zaka yi fitsari ko kuma misali kaga ya rage karfin yanda zai tatso fitsarin ya fita ko kuma misali maganar jini a cikin fitsari kumburin kafa rashin jin dadi a mara dai da zafi a cikin kashi
da sai dai wannan dai mako mai zuwa zamu zo da wani
likita
ya kara mana bayani dalla dalla to yanzu dai bari dai kafin mu ji wannan sakon
muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu saboda haka ga professor kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko
shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cuta suke kawowa wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kissing wato hada baki da baki ko kuma an ko cokali a ce wani ya ci da wani ko dan throw da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha ko toothbrush ko kuma taba da ke wani mafi taba sukan ba juna taba su sha to hanyoyin da za a kare wannan annoba a kare mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wataƙila ya yi cakuɗi da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kware da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko a wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya haɗa ya ci in ya ɗan gutsura ya ba wani wannan yana da muhimmanci a koya ma yara na uku shine ana so mutum ya zama cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da ƙarfi sai samun masu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da 'ya'yan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara shi ba ana so kuma mutum ya zama cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari to ina ganin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau Allah ya sa mu dace
bari mu ji tattaunawar abokin aikin mu Muhammad Lalo da wani masani
to jama'a masu sauraron mu muna tare da Mubarak labaran Liman wanda ya tattaki daga Najeriya yazo nan Amurka domin halarta wani taron koli da aka shirya na kungiyar nan da ke mai da hankali kan bincike akan cutar sankara ko kuma kansa kamar yadda aka fi saninta da turanci da farko za mu fara jin dalilin maksudin wannan taro da shi Mubarak din yazo
na zo wannan taro ne na ita wannan kungiya wanda take ta Amurka wato AACR da take bincike akan cuta da magani na ita cutar kansa wanda ita ce kungiya da tafiko ce girma a duniya wanda take gudanar da bincike akan cutar kansa kuma ni dalibi ne yanzu a Jami'ar Ahmadu Bello University da take Zaria inda nake degree na uku kuma ina koyarwa a ita makarantar kimiyya da fasaha ta Nuba Malli da ke nan Zaria
za mu so mu ji tun daga tashin farko yadda ka dauko wannan bincike me ya kai ka ga har ka kai wannan bincike kwanakin bayan mun dan yi magana ka fara magana akan cewa akwai wani gwaji da kuka yi na ɗan Afirka ɗan asalin nan Amurkawa da kuma wanda suka fito daga nan ko za ka ɗauko mana
na'am wato makasudin dai a shi wannan bincike namu akwai gwaji da ya nuna cewa su Amurkawa ɗan asalin Afirka wato baƙaƙe wanda suke su zaunannu ne na nan a Amerika to a nan su Amerika su ne mutanen da suka fi zama sun fi kaman predisposed sun fi yuwar samun haɗarin cutar musamman ita wannan colorectal cancer wanda mu muke aiki a kai, wanda cuta ce ta cancer wanda take kawo babbar hanji to amma kuma a inda su masana anan suke ganin cewa ko binciken da aka yi ya tabbatar da cewa su kaman ƙwayoyin halittar su kaman na genetics din su ya ba da wannan damar na su samu wannan ciwukan. To sai muka kuma a can Africa, musamman West Africa, mu ba haka bane, wannan cuta tana da karanci a mutanen mu wanda suke a Africa, kuma kaman ƙwayar halittar mu da su Amerikawa da suke nan bakake ɗaya ne. So ya kamata a ce idan da a ce magana ce ta ƙwayar halitta kawai, to ya kamata a ce muna da wannan ciwukan su sai haka. To da haka sai muka fara tunanin cewa me yiwa yanayin abinciccika da muke ci da kuma rayuwar da muke a Africa ita ta taimakawa su ɗan Africa bakake ya zama ba su samu kamuwa da wannan cuta sosai ba,
wato ba sa sauran kamuwa da cutar ta kansa idan aka kwatanta su da ainihin Amurkawa yan asalin Afirka kenan.
Kware da gaske.
To da yake kai maganan wasu nau'ikan abinci da muke ci ne suke sa wata kila mai yiwa ba ma kamuwa da wannan cuta a can Afirka, kamar waɗannan irin bincikin na komai da hankali ne kan wasu takamaiman nau'ukan abinci ne?
Na'am, wato tunda farko daman ita kamar cutar kansa
a
jumalance ciwo ce wanda kusan abubuwa guda uku su ne suke iya haɗuwa su haifar da ita, ko dai yanayin ƙwayar halitta na halittar mutum yadda DNA ɗin shi yake, ko akwai wasu su jeans din da suke da matsala, ko kuma yanayin abinciccika da shi wannan mutumin yake ci, ko kuma yanayin rayuwa na kaman harkar shan taba ko giya, ko kuma yanayin mazauni da muhalli da wannan da yanayin wasu gubobi da mutum ya zama ya samu kanshi a ciki da sauransu. Tun usuli mu a kaman matakin digiri na biyu na masters, na yi aiki ne daukacin inda na binciki yawa-yawan kaman abinciccika wanda suke kaman kayan marmari da muke ci a Afrika wanda suke dauke da wani sinadarai kaman na antioxidant. Wannan antioxidant sinadarai ne wanda bincike riga da ya tabbatar a duniya cewa suna taimakawa a daukacin jikin dan adam wajen kare shi daga ciwuka wanda kaman abin da yake janyo su ko yake sa su sa ta'azzara, magana ne na abin da muke kira reactive oxygen species. So
kuma wani bai faru dalilin faruwar
wani abu, so da su kuma wannan antioxidant din su suke taimakawa wajen kare jiki,
sukan wanke
kenan, suke wanke waɗannan abubuwan wanda ka iya janyo wannan ciwukan. To ciwuka kaman su hypertension, kaman wato hawan jini, kaman ciwon siga, kaman ita cutar kansa, ciwuka ne wanda aka tabbatar suna ta'azzara ko suna faruwa saboda yawaitar waɗannan reactive oxygen species din. So duk wani abu wanda ka iya wanke su ko ya rage su yana da matukar tasiri wajen rage kaimin shi wannan cuta, ko kuma kiyaye ma mutum gaba ɗaya daga samun ita wannan cutar. So da haka a mataki na degree na biyu na yi bincike kan wannan normal abubuwan da muke ci kaman su dinya, kaman su tsamiya, kaman su goriba, kaman su data,
yano,
taura da sauransu, wanda yawa-yawan waɗannan abubuwa ne wanda kaman kawai ana cin su ne a karkara. Mu da muke birane ba mu fiye ma mun dauke su kaman ba wani abu bane masu muhimmanci, amma kuma wannan binciken da ya tabbatar da cewa na abinciccika ne wanda suke da matukar muhimmanci wajen kiyaye jikin dan adam dokat daga kamuwa daga irin waɗannan ciwukan sosai sosai. Kuma mun ba da shawarwari akan ta yadda za a yi a tabbatar da cewa mutane sun dawo cin waɗannan abubuwan, musamman waɗanda suke zaune a birane wanda suke ganin kaman ba cimaka birni ba ce, a cimaka ce kaman ta mutanen ƙauye. To wannan bincike shi ne abin da gaskiya ya ba mu dai ƙwarin gwiwa na cewa to mu duba yuwar waɗannan abinciccikan ko kuma nau'ikan abubuwan da ake abinci, mu duba yuwar ko saboda wannan antioxidant da suke dauke da shi wanda yake da kokarin kare
wannan sinadarin
yawa cutar su za su iya tasiri a ciwukan da aka san cewa shi wannan reactive oxygen species yake, su ne suke ta'azzara kaimin shi. kamar su diabetes ko kansa, to aka sai muka dauki ita cutar kansa a matsayin abin da muke so mu duba, kuma sai muka duba ita wannan particular kansa ta babbar hanji saboda wancan bincike da yake nuna su ɗan Afrika mazauna Amurka suna da yuwar samun wannan cutan sosai sosai, alhali kuma mu a Afrika muna ganin abun ba sabanin haka ne, to aka sai muke ganin kaman abincicikan ne, to muka ce bari mu gwada wasu daga cikin wannan abincicikan.
Ta kamar me kaman shi binciken naka a dan hira da muka yi da kai kaman ya fita allaka ne kan ita, ko kuma ce ita wannan taura din, wannan nau'in abinci marmari din da akan samu yawanci a kasashen Hausa, wato ita ma tana dauke da wannan sinadarin kenan da zai iya taimakawa.
Na'am, binciken mu wato ya hada kan abubuwa da dama, amma dai takameme shi muhimmin wanda nazo na gudanar gabatar a wannan shi taro da aka babban taro na wannan taro da aka yi akan ita kaman taura ne, amma binciken nayi akan kaman taura da guruba da addu'a yawa so akan su da yawanci ne binciken mun maida hankali wajen damuwa,
amma na son tambaye kan ce me yasa aka maida hankali
kan su wa'annan, saboda kayan marmari ne wanda suke suna iya bushewa, ana iya aje su a bushe, kuma ana iya tafiya da su daga wani lokaci wuri zuwa wani lokaci ba tare da wata wahala ba, so muna ganin abubuwa ne wanda idan mutane suka gane muhimmancin amfani da su da cin su ba zai ba su wahala ba wajen diban su daga wuraren karkara zuwa cikin birane dan amfani sabanin wasu abubuwa wanda kaman suke iya lalacewa kaman lemo haka ko sauransu, tunda su koda suna da wannan sinadaran amma sai da ajiye su, tunda muna da matsaloli na wuta da firiji a can Afrika, to mai wa ajiye su da sauran zai iya bada wahala, to haka sai muka maida hankali akan irin wa'annan su kayan marmari wanda suke iya bushewa, kuma wanda hasali ma ba a damu da su sosai a cikin birane ba, yawanci a ƙauyuka su ne aka fi amfani da su wa'annan abubuwan, so shine hasala mai muke bincike akan su. So abin da muka gudanar da binciken shine ita kaman tauran mun sa wani kasonata a cikin wani yanayin abinci na su, kaman akwai beraye wanda muke bincike a kansu wanda muke gwaji da su wanda za mu iya sa musu ita cutar kansa din ta hanyar wasu sinadarai da muke amfani da su, wanda kuma bayan mun sa musu wannan cutar za mu dora su, kuma kafin ma mu sa mu dora su akan shi wannan abincin wanda yake dauke da mataki-mataki, kaman ɗaya yana da kashi 2.5, ɗaya kashi 5, ɗaya kashi 10 na ita wannan garin
taura
na sai taura, ai ka san akwai gari ne cikin kuma kwallo ne, to muna magana shi wannan garin da ake gwagwaya ne, wanda yara yawanci aka suke shan shi kaman alawa ko dai wani abu, to haka shi wannan garin muka kokari muka kankare muka sa a ciki, to haka sai muka dora wannan su birayen da muke bincike akai na zuwa wani tsawon lokaci kaman wajen sati 23 muna bibiyar lafiyar su muna gwada su, alhali akwai wasu wanda su ba a sa su a wannan tsarin binciken ba, an kebe su ne dan a duba a ga cewa ko abin da yake samun wa'annan yana daidai da abin da yake faruwa a cikin wajen su. A ƙarshen binciken mun tabbatar da cewa su wa'annan beraye wanda suke kan yanayi wanda suna cin abinci wanda yake dauke da wannan taurar, musamman wanda taurar percentage yana da yawa kamar 10%, sun sami kaman rigakafi sun iya kiyaye kansu
kashi 10
basu samu kamuwa da wannan cutar kansan ba, dan wannan kaman akwai shi sinadarin da muke musu allurar shi lokaci zuwa lokaci, yayin wa'anda ba sa kan wannan tsarin wannan abincin kuma su sun samu sun nuna matakai da cewa suna da matakan ya developing wannan cutar ita kansa din a wannan babban hanjin nasu. So wannan bincike tabbatar mana cewa lallai shi wa'annan abin musamman ita taura din nan tana da matukar tasiri wajen rage cutar maybe kamuwa da ita wannan cutar sankara hanji ga mutumin da misali zama zai dinga cinta akai akai.
Ka dauko maganan cin taura akai akai, so da lokuta da dama zaka ga mutane idan sun tashi cin wani abinci da aka ce a dinga ci yana taimakawa lafiyar jiki, akan dan samu rudani wajen yanayin adadin da mutum zai ci, misali na san taura ne ba ta da wani girma hannu take kuma kamar yadda ka faɗa gwagwai ake sauran duk kwallo ne kamar wani adadi mutum zai ci ita wannan taura din har ya samu biyan bukatun abin da jikin shi daidai adadin da jikin shi yake bukata
eh kwarai kamar yadda ka faɗa kwarai wannan shine maybe tambayoyi da yawa masu saurare da su iya yi ko su nemi su ji wato babban abin da binciken mu ya maida hankali akai shi yasa muka maida hankali akan amfani da su wannan abun da muke bincike akai yadda suke ba tare da mun wai kaman tatso wani abu ko mun cire wani sinadari daga jikin su wanda muna iya yin wannan a wasu matakai na binciken mu amma hikimar mu shine anan mu kalla abincin nan yadda yake a matsayin sa na abinci kuma mi bincike akan shi yadda yake a matsayin shi na abinci dan mu ba mutane damar fahimta cewa za su iya cin shi a matsayin abinci kaman wannan to ba wai ana nufin mutum zai zauna daga safiya zuwa rana ai tabagwe a'a abinda ake nufi shine kaman yadda dai muka saba muna cin kaman su goro haka in mun ci abinci al'ada Bahaushe dan maybe bayan to mai kon irin wayannan kaman su goro ko taba da mutane to sai su sami irin wannan abin ko taura haka ko goruba bayan sun ci abinci su ci ko kuma ma kafin su ci abinci dai ko kuma kaman wanda suka saba shan alawa haka to a mai kon wannan alawar
ko lemon
kwalba to sai su dinga dan sirkawa suna cin irin wayannan abin daga jifa kaman 1 2 zuwa 3 a rana shikenan ya riga da ya wadatar amma abu ne wanda ba wai magani wai zai baka wai da ka a abu ne wanda abinda muke nufi shine cin shi akai akai zai taimaka wajen kiyaye ka daga samun irin wayannan ciwuka
saboda masu aro barin ƙara kai cewa wato kana nufin dai bincike nan da kuke ba wai na maganin cutar kansa bane
sankara
a'a na'am rigakafi ne
na'am
idan mutun yana amfani da waɗannan abubuwa zai nesanta kanshi da kamuwa da ita wannan cuta ba wai yana maganin bane
na'am gaskiya ummul abaisin ma binciken ba wai kawai wai daman wai ta akan wai kaman koi a ce tauran wai koi a'a muna so mu fito da ƙararrawar muhimmancin amfani da wasu sun abinciccika wanda muke da su a Afrika a cikin nau'o'in abincin mu musamman saboda yanayin cin abincin mu a Afrika gashi dai muna da kayan abinci muna da nau'o'in kayan abinci haka amma mutum da ya zauna ne kawai zai ci tuwo ko da miyar kuka ko miyar kuɓewa wanke hannun shi ya tashi sabanin abin da za ka gani a kaman kasashen da suka kaman za a ci abinci kaman kala biyar ko shida ko daban da to wannan shine tsarin da muke so su ma mutanen mu na gida su fahimci cewa yin hakan iya da muhimmanci a yayin da ka ci abinci kuma ka sirka da wani abu kaman ko na lemu ko na shi kaman irin su tauran ko na kaman su addu'a ko no ya zama dai abubuwan nan su wuce abin da kai ake kallon su kaman abubuwa ne na kaman ci na yara ko na a'a ya zama sun shiga cikin abubuwa ne wanda kaman nau'o'i ne na abinci wanda suke a gidajen mu za a iya samun su a kitchen din mu wanda a kodayo shi da mai dinga amfani sai da su taimaka mana matuƙa gaya wajen kiyaye kanmu daga ita wannan cutar musamman dalilin da yasa kamar a yanzu a Africa kamar ita musamman ita wannan cutar kansa ta hanji ba ta zama matsala sosai ba sai da zaka dinga ganin ta ne jifa amma kaman kai da kake nan a kariga da kasan nan America da nan Turai matsala ce da take gagaruma abu ne wanda tana damun mutane da yawa kuma ciwo ne wanda yake da matukar wahalar magancewa kuma iya da matukar tsada wajen neman magani shi duk da cewa ba maganin wanda zai iya warkar da shi kai tsenan take to dan haka abinda ko su anan Turai suke fubai da hankali shine matakai wanda za su kiyaye mutane daga samun cutar a kiyaye mutane ba su samu wasu mu kaman Afrika shine muke ganin tun yanzu ya kamata mu farka mu fahimci cewa muna da wayannan abubuwan a cikin inda muke zaune abubuwan da muna da su ba kuma tsada suke da shi ba ba kuma wahalan nemuwa suke da shi ba so in tun yanzu muka dauki wannan matakan su zamu taimaka kanmu sosai wajen kiyaye kanmu daga samun irin wannan ciwuka musamman saboda ita yanzu mu ma African musamman biranen mu masu tasowa mun fara yin irin rayuwa wanda ta kwaikwayi irin rayuwar da ake anan wanda ita ce abubuwan da ta haifar da kaman ya waitar ita wannan cutar kansa a nan Turai kaman misali irin abincin da ake ci kawai za a je a siya abincin ne a wanda yake kaman fast food joint haka a wuce kaman yanayin zama a cikin
kwalama-kwalama
da sauransu kuma mutane ba sa aiki ko tafiya sosai kowa iya da moto ko mashin to da haka ba motsa jiki sosai da abubuwa ne makamancin irin wannan
ya sarki Allah
amin. Madalla aka ce kafin Ubangiji ya saukar da cuta sai ya saukar da magani,
sai dai a kasa gano shi, amma aka darge aka daure wata ran za a gane.
Allah ya sa mu dace. Yanzu dai a madadin
Usman Ahmad Kabara,
Safinatu Sodangi da Daniel Brown da ya bada umarni, da ma engineer Aiden, da Abdulaziz Toro da ya hada mu a Facebook Live, ni Maryam Bashir Bugaje ke cewa assalamu alaikum daga nan Washington DC.
Muryar Amurka yau ta tantance, da yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace, yau yara suka sa a gabansu kwarai ba za su bare ba.